Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Binta Suleiman ya rice tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a shirin mu na yau hantsi. Na hantsi yau Litinin 4 ga watan Afrilu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa matakin da dakarun soja suka dauka na kona na'urorin hakar ma'adinai taba rauniyar hanya na ci gaba da janyo zamun dangantaka tsakanin wasu 'yan kasar Ghana da dakarun soja. Muna kuma dauke da shirin zauren matasa wanda Nasir Adamu Alhikaya ya shirya kuma zai gabatar. Sai muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridun Najeriya. Daga nan za mu kawo maku nasihar watan Ramadana, amma kafin nan bari mu sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi Allah wadai da kakkausar murya kan Rasha, inda ya zarge ta da aikata munanan ayyukan yaƙi a ƙasar Ukraine, yayin da karan farko duniya ta fara ganin gawarwakin 'yan ƙasar Ukraine da suka mutu a titunan Bucha da ke wajen birnin Kiev bayan da sojojin Rasha suka bar yankin. Babban jami'in diplomasiya Amurka ya shaidawa shirin State of the Union na gidan talabijin na CNN cewa ko ma yaya tilas mutum ya ji takaici, ba za mu iya yin watsi da wannan ba, ba za mu iya lamurtan wannan ba. Blinken ya ce Amurka za ta yi aiki tukuru ta tattara bayanan laifukan yakin Rasha a duk faɗin Ukraine, yayin da Ukraine ta yi ikirarin cewa ta sake karɓe ikon yankin arewa ta tsakiya kusa da babban birnin ƙasar. Dakarun Moscow sun janye daga yankin Kiev domin mayar da hankali kan sabbin hare-hare a garuruwan kudancin Ukraine da ke tekun Bahar Aswad da kuma yankin Donbas da ake gwabzawa a gabashin Ukraine. Da yake tunani kan gawarwakin da aka samu a titina, shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya shaida a shirin Face the Nation na gidan talabijin ɗin CBS cewa hakika wannan kisan ƙare dangi ne. Ya ce sojojin Rasha sun lalata da kuma halakar da ƙasar. Sakataren janar na ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya shaida wa CNN cewa wannan zalunci ne ga 'yan ƙasar da muka shafa shekara da shekaru ba mu ga irin shi ba a cikin shekarun da suka gabata a Turai. Alhakin kawo ƙarshen yakin ya rataya a wuyan shugaban Rasha Vladimir Putin. Jala hadi kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya ce Amurka na bibiyar bayanai masu matuƙar tayar da hankali na adadin mutanen da aka kashe a wani ƙauye da ke tsakiyar ƙasar Mali. Rundunar sojojin Mali ta faɗa a ranar Asabar cewa ta kashe mayaƙa masu kishin Islam sama da 200 a faɗin baya-bayan nan da aka shafa wata guda ana gwabzawa. Rikici da ƙasashen yamma ya ƙaru tun bayan matakin da gwamnatin mulkin sojan ƙasar Mali ta ɗauka da jinkirta gudanar da zaɓuɓɓukan demokuraɗiyya a watan Fabrairun da ya gabata, da kuma kan haɗin gwiwarta da sojojin haya na kamfanin Wana Group da ke Rasha. A cikin wata sanarwa, Price ya ce akwai rahotanni masu cin karo da juna akan wanda ke da alhakin kisan da aka yi a ƙarshen watan Maris a ƙauyen Mora, mai tazarar kilomita 400 arewa maso gabashin Bamako, babban birnin ƙasar. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister ƙasar Pakistan Imran Khan ya tsallake rijiya da bayan ƙurin da 'yan adawa suka yi da tsige shi daga mukaminsa ta hanyar kada ƙuri'ar rashin amincewa da majalisar dokokin ƙasar mai cike da takaddama. Da mambobi 342 na majalisar dokokin ƙasar ko majalisar wakilai suka fara zama da ke dakon ganin an tsige Khan. Ministan Shari'a Fawad Hussein ya buƙaci makaddashin kakakin majalisar da ya haramta ƙuri'ar da ake zargin Amurka ce ta ɗauki nauyinta. Ministan a cikin takaitaccen jawabinsa ya kawo wata kasida ta kundin tsarin mulki da ke cewa yin biyayya ga ƙasa shi ne babban aikin kowane ɗan ƙasa. Kakakin majalisar Kasim Khan Suri ya yanke hukuncin cewa ba zai iya ba da damar kada ƙuri'a kan abin da ya ce ƙudurin baya bisa ka'ida na rashin amincewa da Prime Minister. Ba za a bari wata ƙasar waje mai ƙarfin faɗa a ji ta kifar da zaɓaɓɓiyar gwamnati ta hanyar wata maƙarƙashiya ba, in ji Suri, yayin da ya gaggawa ɗage zaman na musamman yayin zanga-zangar da 'yan majalisar adawa suka yi. Amurka ta musanta taka wata rawa a yunƙurin tsige Prime Minister.
To wannan ba da jimawa ba Hafiz zai kawo mana karshen labaran duniya. Amma yanzu bari mu leka Ghana, inda matakin da dakarun soja suka dauka na kona na'urorin hakar ma'adinai ta barauniyar hanya na ci gaba da janyo tsamin dangantaka tsakanin wasu al'ummar kasar da dakarun soja. Ga rahoton wakilin murya Amurka Hamza Adams.
Matakin kona manyan na'urorin hakar ma'adinai a kasar Ghana da dakarun soja suka dauka na janyo cece-kuce tsakanin wasu al'umma, a inda wasu ke ganin hakan na ci gaba da haifar da tsami tsakanin fararen hula da dakarun soja.
Sunana Alhassan Musanna. Gaskiya bai yi ba ma ni sare. Yanzu kun je kun seize mashinonin nan. Why not misali ma akwai wasu wajajen da ya cucu ko su gututi da dama, to wannan mashin ya yi wannan aiki. Konawa banzan nan gaskiya zai kawo tashin hankali.
Sojoji sun bar kullun kuma muna cikin fargaba game da mashin hakan ma'adanai da suke sa mai wuta su kona. Wannan abin da yana damun mu kwarai da gaske. Nan ga cikin jihar Ashanti da su sojojin suka zo suka sa ma shi mashin hakan ma'adanan na wuta. Ta gaskiya yaran garin nan sun gwada damuwan su da bacin ransu sosai tsakanin su da 'yan sojojin nan. Tunda shi dan kasa soja da zo ne ya masa da rayuwar shi, shi yasa ya kai yanzu shi kuma dan kasa sai kaga ya fito fili don ya kwaci incin
lokacin al'ummar na zuwa ne biyo bayan an yi tahoma gama tsakanin wasu dakarun soja da wasu matasa a jihar Ashanti. A daidai lokacin da sojojin suka kona na'urorin hakar ma'adinai har gobara ta fada da zuwa wani gida kana gidan ya kone kurmus. Yayin jawabinsa da muryar Amurka, Malam Irbad Ibrahim mai sharhi bisa harkan tsaro na ƙasa da ƙasa ya ce kamata ya yi da dakarun soja ta ƙasar ta sauya matakin tinkarar masu hakar ma'adinai a barauniyar hanya.
Shabu kuma dai kana yi da wani kan wani anya kai baka samu sakamakon da kake bukata ba, ya kamata ka sake strategy. Mun ga galam stop, mun ga phase 2 of way halt operation shi kuma kenan. Amma har wa yau dai ba ya magance matsalan galam stop. So shi ina ra'ayi da wasu da suka ce bai kamata ta kona dukiyoyin mutane.
Malam Yahaya daya daga cikin masu hakar ma'adinai.
Amma game da mashin da ake kuna gaskiya sai dace ba abinda muke sayin da gwamnati, muna roƙon gwamnati kaman in dai mashin nan ma da ya karbi mashin nan ma zai yi gota da shi da ya fi da zai kona muna mashin. Mashin nan na cost almost $250,000.
Alhaji Musa Shekayi ɗaya daga cikin masu magana da yawun mambobin jam'iyyar MPP masu fafatukan nema wa jam'iyyar farin jini a zangonnin faɗin ƙasan Ghana ya tofa albarkacin bakinsa.
Dalilin ma da ya sa wancan karo gwamnati ya nemi a rinka ainihin konawa duk wanda aka same shi, musamman waɗanda ke bata ma ainihin ruwa da mutane ke amfani da shi da shauransu suna gurɓata wannan ruwan. Don haka wancan karo an yi musu magana, an yi season din machine din, amma mutanen nan har ila yau su bari ba. Sai sa wannan karo da gwamnati ya saki maimaita, gwamnati ya ce to duk machine da aka kama, wanda aka kama shi musamman yana gurɓata ainihin ruwan da Ghana ke amfani da shi, to wannan machine gaba ɗaya a kona machine gaba ɗaya. To mutane dai sun nemi gwamnati dai a daina kona machine. Kuma gaskiya a faɗan haka ya sa kone-konen da ake yi na ainihin excavators din yayi sauki na musamman saboda gwamnati ne mai ainihin sauraron jama'a.
Sai dai kuwa shugaban dakarun soja a yankin jihohin Arewa Gabriel Afo ya ce matakin da sun ka ɗauka na kona na'urorin shine mafita, kuma ba kasafai hakan suke kona na'urar ba.
We work on intelligence, we work on what Mineral Commission gives to us.
Hakar ma'adinai ta barauniyar hanya na daga cikin abubuwan da ke gurɓata ruwan sha da ƙasa tare da yanayin sararin samaniya a ƙasar Ghana, abinda gwamnati ta ce ba za ta yi ƙasa a guyuwa ba a kokarin da take yi na shawo kan wannan matsala. Hamza Adam, Kumasi, Ghana.
To madalla, an gaishe ka Hamza Adams. Ga Hafiz da labaran duniya kashi na biyu.
Yarima Hamza bin Al-Hussein, tsohon mai jiran gadan sarautar Jordan, wanda aka yi masa ɗaurin talala a gida a shekarar da ta gabata, ya sanar jiya Lahadi cewa zai jingina mukaminsa na sarauta don nuna adawa da manufofin Jordan a halin yanzu. An zargi Hamza a watan Afrilun da ya gabata da ƙoƙarin dagula masarautar a wani shiri da ƙasashen waje suka kitsa masa, amma ba a hukunta shi ba bayan ya yi mubaya ga Sarki Abdallah yayansa. A cikin wasiƙa da ya wallafa a shafinsa na Twitter, Hamza ya ce abin da ya gani a shekarun baya-bayan nan ya sa ya yi masa wahala, ya amince da manufofi da hukumomin ƙasar Jordan ke bi. Ya rubuta cewa na yanke shawarar cewa abin da na yi imani na ƙa’idojin mahaifina marigayi Sarki Hussein da ya cusa min ba su dace da hanya umarni da hanyoyin zamani na cibiyoyinmu ba. An naɗa Hamza mai shekaru 42 a yarima mai jiran gado lokacin da Sarki Hussein ya rasu a shekarar 1979 kuma Abdalla ya zama sarki, amma ya rasa wannan mukami bayan shekaru 5 lokacin da Abdalla ya naɗa ɗansa a matsayin magaji. A bara ne dai aka yi masa ɗaurin talala a gida bayan ya yi zargi kan cin hanci da rashawa da mulkin kama karya. Prime Minister ƙasar Hungary Viktor Orban ya ayyana samun nasara zaben ƙasar da aka gudanar jiya Lahadi, yana mai da auren lashewa a ji na hudu yayin da aka kidaya wani bangare na ƙuri'un da aka kada, wanda ya ba jam'iyyarsa mai ra'ayin mazanjiya take kan gaba da gagarin murinjayi. A wani jawabi na minti 10 ga jami'an jam'iyyar Fidesz da magoya bayansa a Budapest, Orban ya yi jawabi ga taron jama'a suna ta murna Viktor, ya kuma bayyana hakan da babban nasara ga jam'iyyarsa. Yayin da ake ci gaba da kidayar ƙuri'un, ta bayyana karar cewa tambayar ba ita ce ko jam'iyyar Fidesz ta Orban za ta samu a zaben ba, amma da nawa. Bayan kirga kusan kashi 70 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, bisa ga dukkan alamu Fidesz za ta sake samun rinjaye da kundin tsarin mulki ya tanada. An yi hasashen za a fafata a zaben tun lokacin da Orban ya hau kan karagar mulki a shekarar 2010.
Da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro kada amanta, wannan shirin na zuwa maku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mota VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin Zauren Matasa.
Zauren matasa. Masu sauraro barkanmu da dawowa sabon shirin Zauren Matasa na VOA da ke tabo lamuran da ke cewa matasa tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin Zauren Matasa na VOA da har ila ya zauna a ofishin murar Amurka na Abuja, matasa sun cika zauren makil har da sanya bakin uwaye biyu, Mama Balaraba da Hajiya Asabe mai zani, kasuwar Nasarawa. Sai Sambo Jibrin Sambuja da Adamawa, Mukhtar Nura Kanya, Habibu Isa, Kabiru Edaras, Ibrahim SD Kusfa Zaria, Yawu Yakubu Yobe, Adamu Ibrahim Yanya, Anasani Kafinta, Yasira Yusuf da Adamu Giyade. Matasan maza da mata a kashi na ƙarshe na wannan darasi kan tabarbarewa tsaro sun juya kan lamuran shugabanci da ƙarfafa murya cewa an kange fagen, an hana su rawar gaban hanzi. A shirin da ya gabata har matasan sun buga misalai da wasu shugabannin Najeriya na baya da suka jagoranci ƙasar a shekarunsu na matasa, kuma suka yi abin kirki da har yanzu ake tunawa da su.
To farkon wannan abin duk wannan magana a ce kaza a ce kaza a ce kaza laifinmu ne. Lokacin da aka zo 2015 muna addu'ar cewa Allah Ubangiji ya kawo Buhari shine mafita. Abinda muka ringa yake nan muka manta da Allah. In ya zo shi zai fidda mu. Sai Allah kuma ya nuna mana cewa bari ya bashi. In ya bashi din sai shi din kuma ya mana. Aka zo kuma Allah ya give. To amma abin takeici da bakin ciki shine Buhari mutane da yawa suna cewa mutum ne mai gaskiya tun muna yara da mulkin sa na farko. Aka zo daga 2003 da yazo yake neman takara har Allah ya zo 2015 dan kawar da PDP saboda irin wannan rikice-rikicen aka yi mai aka kawo shugaban kasa. Amma babu yanda za a yi kana shugabanci ba za ka ringa bin bayan me ake yi ba, wannan ba zai taba yiwuwa ba. To matasa ya zama dole su tashi su tsaya, mu matasa mu karbi incinmu ko da ƙarfi ko da tsiya ko da tsiya tsiya dan ba daidai bane gaskiya ne
a fito ai wannan zagazangan kuma wani abun mamaki ku saurare ni ku ji ku matasa ni yanzu abin da yake ban mamaki kuna ji wai wayannan tsofaffin gwamnati da tsofaffin gwamnati da suke fito an suke buga posta wai suna neman shugabancin kasa wai dan Allah babu sauran matasa ne a Najeriya ni ina tambayan ku matasa ba wannan shi wanda zai iya karatu ya hau shugabancin kasa ne sai tsofaffin suna neman matasa
to ya nuna wa duniya cewa ba ko kujerar shugaba Muhammadu Buhari aka bashi yanzu za a samu canje 100% fiye da yadda wannan abu yake ciki to ta yaya za a gwada wayannan mutane an ba mu fasar da su ta karfin tsiya ba sai ba za su bar wannan a so faran ba
har an ba su za su
yi da kitan adala a da kitan adala
ɗan maje su wakilan mu ina roƙon su wannan doka da suka wannan kujerar suka zartar da suke zartar na azu
Ato
wannan doka ce su tabbatar da kato bayan kato to dan Allah da Annabi su tunda ba ba na ke da samu ta hannu su su dawo da ita a majalisa ta haka za mu samu dama mu yi abin da ya kamata a kasar nan kato bayan kato na mura addu'a Allah su amince shi ko wannan ko su
wanda
su
amince shi wayannan mutaran ba za su yi wannan majalisar ba saboda wannan ba abin da ya shafe su bane abin da ya safi zai saba wa talaka
amma mun ga sun yi
ba haka ba za su yi ba wallahi wannan abin suna yi ne kawai don su fada wa duniya cewa abu wallahi tabbata maka wannan abu ba za su yi ba ai mu magana dewa ya fito ya yi magana akai
su wa'in da ake tun su gidaje ake kakkashe su me suka yi dan ku mun fito fili mun fada a cire su a sa mana yara matasa masu tsoron Allah wanda suka san za su amfana daga abin da za su yi kuma sun san kanku su amfana ba za a iya saukar da su a saka wasu
matasa kan za su iya ba wai ba za su iya ba dama ne ba za a ba su da idan aka duba su murtala abin da suka yi tun suna matasa suke ta yi wanda har yanzu ana ta tutiya da su amma me yasa yanzu sai da tijo dan shekara 70 da wani abu shi kadai yake duk wanda suke son kanta ta kayaran nan daga 60 da wani abu zuwa 70 me ya za su iya jinin su sai zo yayi gaba da adawo a ce su kai na ma wani ba su da wani action ba su da wani power su ba da aiki su ibin su kan aikin su ba da contract ba a bibiyan contract yaya abu zai kare da haka in ana kasa idan ba a idan ba dokan ma su yi ta su suke fara taka dokan ma kafin ma a ce ga kan talaka talaka kuma shi ne doka yake aiki a
kai ni dai in mun duba tarihin kasar nan shugabancin kasar tun ranar da Najeriya ta samu incin kai zuwa yau duk wani abun ci gaba da samun zaman lafiya da tattalin arzikin kasa ta yi gaba duk wannan shugabanci gaba kirin ka duba zaga matasa su suka yi shi yan shekaru 30 da ne da yan shekaru 40 da ba wani dan shekara 70 da wanda yayi abun arziki a Najeriya wanda asal me abun da dan shekara 70 shine me na farko raba ta al'umma rashin tsaro talauci shine suka kawo shi yan shekaru 70 sannan kuma har yanzu mu duga duk wani abun da aka kawo na ci gaba kasar nan wanda har gobe kasar nan take abun nan da ita number 1 misal daya mu duba WOF ita ce backbone of Nigeria economy ita ce kacin baya na tattalin arzikin Nigeria gabaki waye gina ta Yakubu Gawo ne ke gina ta yana dan shekaru 30 da wani ya gina ta a jakutan da ake ta magana kullum a jakuta waye gina a jakuta shawun shagare gina ta bai kai shekara 50 ba a lokacin din kuma har yanzu kullum kusa billions of naira tun muna kanana yara ana magana ana ware billions of naira magana gyara a jakuta har yanzu ko ba gama gyaran ta ba ka gani har yanzu in ka duba wasu abubuwa ci gaba da dama zan iya irga nan kusan 100 wanda duk matasa suka kawo amma yan shekaru 70 ba za a kawo maka guda ɗaya wanda suka kawo sai da a ce sun kawo rabuwar kayuka, ƙabilanci, abun na rikici na addini da sauransu ga baki ɗaya, shi ne asalin ɗan shekaru 70 suka kawo. Don haka a yanzu mu matasa mun gaji da su ga baki ɗaya, ya kamata mu matasa mu tashi tsaye. Mu tashi tsaye, mu zo mu ci gaba da gwagwarmaya, mu ci gaba ya za mu Najeriya ta kasance a duniya ta amfani da ita gaba ki daya. Ba yadda za a yi Najeriya ta ci gaba, dole ne sai matasa sun karɓi mulki, dole ne matasa ne waɗanda suke son ƙasa ta ci gaba. Wannan tsofaffin ƴan shekaru 70 60 70 din nan wallahi ban masoyi Najeriya bane. Burinsu ta yi za a yi
shi ma a cikin malaman kasar nan, shi kadai ne malamin da ya fito igaya yi Allah waje da irin abubuwan da yake fitowa a jahohin Zamfara, Sokoto da Katsina. Bello Yabo kuma shi kadai ne wanda yace an shugaba Buhari ya fito tabbata ya sake ƙara kudin mai, to yadda ya jagoranci su ƴan Rufa'i da su Tinubu suka gudanar da zanga-zanga, haka zai fito shi ma ya gudanar da zanga-zanga a ƙasar. Haka mun san tabbatar da cewa mutum ne mai kishin ƙasa, mutum ne wanda yake son talaka ƙasar nan, kuma ya fito ya ba wa ƴan uwanmu shawara matasa, in mutum ya sake ya haura shekara 40 to kar mu yadda da mu zabe shi, to amma yadda ba ma kar mu zabe shi ba, wayanda suke ciki kuna gidan za ka fita cikin da ta lafiya ne, ai za ka fita ta lafiya ba, wayanda mutane suke shiga tun da sun san dadin gurin nan, ba yadda za a yi fita cikin gurin nan ta lafiya. Da aka ina kira ga ƴan uwana matasa, mu yo gangami mu fito ƙwanmu da ƙwarƙwata, wa'annan abubuwa da suke faruwa a ƙasar nan tamu mu ba su wa'adi na ƙanƙanin lokaci, ko a daina shi ko kuma mu fara fitowa mu fara.
Mun gode matasa da wannan gudunmawar da kuka bayar, da kuma yin kira gare ku da a dinga sara ana duba bakin gatari. Gaba ɗaya ma nan za mu dakatar da shirin, sai wani mako in Allah ya kai mu za mu dawo da wani sabon darasi full da yardar Allah.
A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Eli Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To ma'adalla, an gaishe ka Nasiru Adamu El Hikaya, yanzu kuma sai sharhin jaridun ƙasar Najeriya.
Sharhin jaridar ne da jaridar The Punch, daya daga cikin manyan labaran jaridar The Punch na cewa tsohon shugaban Najeriya General Olusegun Obasanjo ya bayyana halin rashin tsaro da yanzu haka ake fuskanta a Najeriya, da cewa alamu ne na gazawa na gwamnati mai ci yanzu. Tsohon shugaba Olusegun Obasanjo, wanda yake mai da martani game da harin da ƴan ta'adda suka kaiwa wani jirgin kasa da ya taso daga Abuja zuwa Kaduna a ƙarshen mako, ya bayyana yanayin da ya kai ga mutuwar wasu mutane akalla 8 da kuma sace wasu fasinjoji fiye da 20, da cewa abin takaici ne. Kuma lamarin ya nuna cewa ƴan Najeriya a yanzu dai babu wani wuri da za su boye, ko a sama ko a ƙasa ko a mota. Sai kuma jaridar The Guardian, a yanzu dai jaridun Najeriya na mai da hankali ne game da rashin tsaro da yakicin yawa a ƙasar, inda jaridar The Guardian ta ce akalla mutane 10 ne aka kashe, a yanda wasu 19 kuma suka ji raunuka a lokacin wani bikin al'adun kaja a jihar Plateau. Jaridar The Guardian ta bayyana cewa bikin wanda ake gudanar da shi a masarautar Erege da ke karamar hukumar Basa a jihar Plateau ya fuskanci hari ne daga wasu mahara a yankin, a lokacin da ake wannan biki da ke maraba da fara shirin damunan bana a yankin. Jihar Plateau dama ta yi kaurin suna wajen hare-hare na 'yan bindiga tun a shekarun baya, lamarin da kuma yake ci gaba da ciwa gwamnati da al'ummar jihar ta Plateau to kwariya. Sai kuma jaridar Leadership, daya daga cikin manyan labaran ta, na cewa yanzu haka dai macizai sun mamaye ofishin hukumar tsaron farin kaya na birnin tarayyar Abuja, inda wani mai kama macizai ya kama macizai har guda 9. Jaridar Leadership dai ta bayyana cewa an kama macizan ne a banɗaki daban-daban na shalkwatan hukumar ta tsaron farin kaya da birnin tarayyar Najeriya Abuja, sakamakon saran da wani maciji ya yi wa wani ma'aikaci a hukumar har sau biyu. Sai kuma jaridar The Vanguard daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka ƴan Najeriya da kungiyoyi daban-daban na ci gaba da maida martani don gane da matakin da aka dauka na dakatar da wani shehun malami mai suna Sheikh Nura Khalid bayan da ya soki gwamnatin Muhammadu Buhari sakamakon harin da ƴan ta'adda suka kaiwa wani jirgin ƙasa da ya tashi daga Abuja zuwa Kaduna akasarin wanda jaridar The Vanguard ta hira da su dai sun bayyana rashin jin dadin su don gane da matakin da kwamitin masallacin da yake limanci suka dauka akan sa inda suka dakatar da shi bisa kalamansa na sukan gwamnati akan gazawa na tabbatar da tsaro a ƙasa shi dai wannan libami dake limanci a masallacin gidajen ƴan majalisu da ake kira Abo Legislative Quarters a turanci ya kasance mai suka ga gwamnati don gane da abinda jama'a ke ganin gazawa gwamnati na tabbatar da tsaro da oda babin yin jibrin murai Amurka daga Lagos.
A gaishe da Babangida Jibrin masu sauraro yanzu kuma bari mu saurari nasiha akan falalar azumin watan Ramadana.
Sunana Aminu Dahiru. Tasirin azumi a guri na yana da yawa. Na farko da cewa dai azumi dama ibada ce wacce ta wajaba ga dukkanin musulmi wanda kuma yake da lafiyar da zai yi akwai waɗanda kawari wasu dalilai kamar yadda musulunci ya sharaɗa wanda yake an sauƙaƙa musu. Amma a matsayina kamar ni wanda yake bana cikin wa'annan kuma ina da lafiya, ina da hali da kuma irin lafiyar da zan iya yi, azumi yana da matuƙar tasiri da yawa. Na ɗaya dai a lokacin azumi ni kaina na fi lafiya ma kusan kamar ƙara lafiya nake da aka ce lokaci ne na azumi saboda irin yanayin da ake cin abinci ba kamar yadda ake ci ko da yaushe ba, irin ciyaciyan nan ba wuyin shi ake ba wanda yake ci ciyaciyan ma ya takaita daga lokacin sahur sai kuma lokacin buɗe baki ba ka da lokacin zaka je ka ci wannan ka ci wannan irin da ranar da yamma irin abubuwa da kila ma wani abu zai bata ma ciki ko kuma wani abu makamancin haka. To sannan kuma bayan haka ni idan na duba irin yanayin kuɗaɗen da nake kashewa ma kansu kamin lokacin azumi da kuma wanda nake kashewa lokacin azumi kusan zan iya cewa lokacin azumi ina yin tattalin kuɗi na fi tara kuɗi fiye da lokacin da ke ba na azumi bane ba don kuɗin da nake kashewa lokacin azumi ba su kai irin kuɗin da nake kashewa wanda yake a lokaci ba na azumi ba. To kin ga wannan shi ma kashi wani tasiri ne a tare da ni kuma san duk lokacin da nake cikin azumin nan irin bisa irin yanayi ni kana da rinka irin nishadi ina cikin wani yanayi wanda yake na san cewa ban da lokacin da zan je ina yin wasu harkoki na daban haka ko suka shafi shaccen wani abu ko kuma irin yawan surutai a jai hira haka sauransu yakan bani dama wanda yake kan zan yi kamin ni kana ya kasance saboda na san cewa ta ibada ce nake da azumi baya bani damar da zan je wasu abubuwan da yake na daban.
Na Halima Abdurrauf. A wuri na azumi na da tasiri da dama. Azumi na taimakawa wajen ƙara ƙaimi wajen yin ibada. A lokacin azumi za ka ga abinci sun wadata. Ibada na ƙaru, ina samu ina karanta Alkur'ani sosai, a da ba na yi sosai, amma yanzu da azumi ya fara sai ki ga duk sallar da nayi sai nayi karatu ko na minti 10 ne zuwa 20, kuma wannan yana taimakawa wajen tsaftace imanin mutum.
Masha Allah, da Muhammad Hafiz Baballe da labarai a takaice.
Yala da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yayi Allah wadai da kakkausar murya kan Russia inda ya zarge ta da aikata munanan ayyukan yaki a ƙasar Ukraine yayin da karan farko duniya ta fara ganin gawarwakin ƴan ƙasar Ukraine da suka mutu a titunan Bucha dake wajen birnin Kiev bayan da sojojin Russia suka bar yankin. Babban jami'in diplomasiya a Amurka ya shaida a shirin State of the Union na gidan talabijin na CNN cewa koma yaya tilas mutum ya ji takaici ba za mu iya yin watsi da wannan ba za mu iya lamurtan wannan ba. Jala hadi kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya ce Amurka na bibiyar bayanai masu matuƙar tayar da hankali na adadin mutanen da aka kashe a wani ƙauye da ke tsakiyar ƙasar Mali. Rundunar sojojin Mali ta faɗa a ranar Asabar cewa ta kashe mayaka masu kishin Islam sama da 200 a faɗin baya-bayan nan da aka shafa wata guda ana gwabzawa. Rikici da ƙasashen yamma ya ƙaru tun bayan matakin da gwamnatin mulkin sojan ƙasar Mali ta ɗauka na jinkirta gudanar da zaɓuɓɓukan demokuraɗiyya a watan Fabrairun da ya gabata da kuma kan haɗin gwiwarta da sojojin haya na kamfanin Wana Group da ke Rasha.
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu. Za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abo wanda ya bada umarni da injiniyanmu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro da na shirya na kuma gabatar nake muku fatan alheri ku huta lafiya ma'assalam.